Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alal da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 31 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan masu sahur sun ida shi lafiya tare da Jummai Ali sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salwa Kiir yana son Prime Minister Ethiopia ya amfani da matsayinsa wajen hanawa Amurka azawa kasarsa takunkumi. Gwamnatin Amurka kuma ta azawa wasu kungiyoyi da yan kasar Iran takunkumi akan zargin keta haƙƙin jama'a. Sannan kuma jami'an Falastina sun ce Masar ta shiga tsakani an kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila.
Kanun labaran kenan.
Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose.
Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Nigeria ta rataba hannu a wannan yarjejeniya,
za ku ji yarjejeniyar da za ta bunkasa tattalin arzikin Nigeria ba labaran duniya. Umarnin da kungiyar awarin Biafra IPOP ta bayar na kin tafiya ko kuma fita aiki jiya Laraba bai armashi ba. Grace Aleri Abdu tana tafi da shirin domin iyali.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na azawa jami'an ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya bar birnin Juba zuwa birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. Zai buƙaci taimakon ƙasar Ethiopia ta hana ƙaddamar da ƙudurin na Amurka. Mai magana da yawun shugaban ya ce shugaba Kiir zai buƙaci Prime Minister Ethiopia ya amfani da matsayinsa a zaman shugaban ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yankin da ake cewa IGAD a taƙaice. Ya hau kujerar naƙi a kan takunkumin. Ƙungiyar ta IGAD ta sha ɗaukar ɗawainiyar yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar Sudan ta Kudu da nufin farfaɗo da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a shekara ta 2015 ba tare da samun nasara ba. Ƙasar Ethiopia kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da wakili na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Alhamis ɗin nan ake sa ran wakilan kwamitin za su jefa ƙuri'a akan ƙudurin na Amurka a birnin New York. A yayin da Amurka ta gabatar da shawarar azawa jami'an ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi, ta wani gefen kuma gwamnatin Amurka ta ƙaƙubawa wasu ƙungiyoyin ƙasar Iran guda uku da wasu jami'an ƙasar Iran ɗin guda shida sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin da aka azawa takunkumi kamar yadda sanarwar ma'aikatar kuɗin Amurka ta gabatar a jiya Laraba sun haɗa da wata ƙungiyar 'yan yaƙin sa kai mai suna Asarun Hezbollah wadda ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da gidan yarin Ewin da kuma wani kamfanin waya. A wani jawabi da ya gabatar a ranar 21 ga watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin shugaba Trump tana shirin azawa ƙasar Iran takunkumi mafi gauni a tarihi, sai fa idan Iran ɗin ta yi na'am da buƙatun Amurka na dakatar da shirin ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. To amma Iran ta musanta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Har ma shugaban addini na ƙasar Ayatollah Ali Khamenei ya yi watsi da kashedin da Amurka ta yi wa ƙasarsa. Yana mai faɗin cewa Amurka ba za ta yi nasara akan duk wasu take-take game da ƙasarsa ba. Jiya Laraba tarzoma ta lafa akan iyakar zi Isra'ila da Gaza a yayin da jami'an Falastina suka ce Masar ta shiga tsakaniyar kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila. Jami'an Isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba, amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a Gaza suka daina harbawa Isra'ila rokoki, ita ma Isra'ila za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan Falastinawa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya ya yi gargaɗin cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka gani tsakanin ɓangarorin biyu tun rikicin shekara ta 2014 da aka yi tsakanin ƙungiyar Hamas da kuma Isra'ila. A 'yan watannin da suka shige, wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sha yanka shaidin cewa ɓangarorin biyu suna dab da faɗawa cikin rikici. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Isra'ila ta haramta wa 'yan yawon buɗe ido da kuma masu ibada daga ƙasar Indonesia shiga ƙasarta. Ta ɗauki wannan matakin ne domin mai da martani ga mataki makamancin wannan da ta ce Indonesia ta ɗauka a kan 'yan Isra'ila. Duk shekara dubban 'yan ƙasar Indonesia musulmi kan kai ziyara ƙasar Isra'ila a zaman wani ɓangare na ziyarar da suke kaiwa Gabas ta Tsakiya. To amma 'yan Indonesia sun nuna rashin amincewarsu a kan musgunawa Falastinawa da suka ce Isra'ila tana yi. Domin a farkon wannan wata, masu zanga-zanga 'yan ƙasar ta Indonesia suka ƙona tutar Amurka da na Isra'ila a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Jakarta domin nuna rashin amincewarsu ga mai da ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Kudus daga birnin Tel Aviv. Wannan al'amari yana faruwa ne a yayin da alamu ke nuna dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana ingantuwa. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi da na sani naɗa session da ya yi a zaman babban lauyan gwamnati ko kuma attorney general, domin session bai yi wata-wata ba ya tsama kansa daga binciken alaƙar da ke akwai tsakanin yaƙin neman zaɓen shugaba Trump da kuma ƙasar Rasha, sabili da ganawa da ya yi da jakadan Rasha a nan Amurka. Shugaba Trump ya sha nuna takaicin yadda session ya tsame kansa daga binciken, ya bar shi ba tare da wanda zai masa biyayya ko kuma ya kare shi. A saboda wannan takaicin ne aka yi ta yayata jita-jitan cewa kila shugaban na Amurka ya kori session daga wannan mukami ya mai gurbinsa da wani. To amma manyan 'yan jam'iyyar Republican sun yi wa shugaban kashedi cewa kada ya kuskura ya kori session, suna tsoron cewa yin hakan na iya zama dalilin tsige shugaban daga kan karagar mulki.
Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jummai Ali ta gabatar. To madalla, jiya Laraba wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 14 ba kuma zaɓin biyan tara ga tsohon gwamnan jihar Taraba Reverend Joel Nyame. Kotun wacce ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Adebukola Banjoko ta samu tsohon gwamnan da laifin zamba cikin aminci na zunzurutun kuɗi har naira biliyan 1 da miliyan 64 a wato a ƙarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta gabatar. Wannan shine karon farko a tarihin shari'ar tsoffin gwamnoni da suka yi aiki daga 1999 zuwa 2007 da wata kotu a Najeriya ta ɗaure kan zargin cin hanci da rashawa. Shi dai tsohon gwamnan yana da damar ya ɗauka ƙara har zuwa kotun ƙolin Najeriya. Zuwa yanzu dai babu bayani kan matakin gaba da Mr. Joel Nyame yake shirin zai ɗauka.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa.
Masana harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa da ke jihohi shida da ke kudu maso yammacin Najeriya sun halarci bita kan shirin Najeriya na shiga ƙungiyar kasuwanci bai ɗaya ta Afirka da ofishin kula da kasuwancin Najeriya ta shirya jiya Laraba a birnin Eko, wadda daraktan hukumar ya ce idan Najeriya ta shiga, hakan zai haɓaka tattalin arzikinta zuwa na 11 duniya, wato daidai matsayin tattalin arzikin ƙasar Australia. Ga baban gida Jibrin da ci gaban wannan rahoto.
Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose.
Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rataba hannu a wannan yarjejeniya, to ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya zai zarta na ƙasar Australia. Hakan zai wadata ne idan har Najeriya ta taka rawarta kamar yadda ya kamata a kasuwannin na Afirka. Ita dai wannan yarjejeniya kamar yarda daftarin kungiyar kasashen Afirka ta fitar ya nuna cewa akwai kasuwa tsakanin yan Afirka biliyan 1 da miliyan 2, kuma hakan zai kara yawan kasuwanci a nahiyar da fiye da kashi 52.3 cikin 100. Duk dai wannan gajiya ce da kasashen Afirka za su samu. Ita kuwa Najeriya a bangaren ta za ta ci gajiyan wani yarjejeniya ne na fitar da kayayyakin da ake kerawa a cikin gida Najeriya zuwa sauran kasashen nahiyar Afirka, wanda tun kafin ma wannan yarjejeniya ya zaka, Najeriya kamar da masana suka yi bayani tana fitar da irin wayannan kayayyaki zuwa kasashen makwabta, kai har ma dai zuwa kasar Congo. Injiniya Awol Ibrahim na daya daga cikin wakilan kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya, da su ma suka ce sun amince Najeriya ta shiga wannan kasuwa.
Muna da ra'ayin Najeriya ta shiga wannan kasuwa, amma Najeriya ta dauki wasu matakai wanda zai ba da dama mu ci gajiyan wannan abubuwa.
Me fargaban yan Najeriya ko kuma kamar ku masu kamfanoni matsakaita game da wannan yarjejeniya farko?
Dama fargaban da yawanci mutane suke gani zai faru shine shauran kasashen da suke cikin Afirka suna iya zuwa su karya wayannan yarjejeniyoyi, su hada baki da wayansu kasashe na kasashen Turai, su riga kawo musu kayayyaki su ce a kasan suke ma suke yi.
Ita ma a bankaranta Gimbiya Mulifat Sani, shugaban kamfanin hada motocin Mulifat Motors, ta bayyana cewa sun amince da Najeriya ta shiga wannan kungiya sai dai wani hanzari ba gudu ba.
But the only thing is that we don't really appreciate our country, and that is what led us to where we are.
Matsala anan ina ganin muna da duk wasu nau'o'i na ci gaba da ya kamata a ce mun taka rawa a kasuwannin duniya. A watannin baya ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari yake sanya hannu a yarjejeniyar bude kasuwannin kasashen na Afirka, tare da alƙawarin gabatarwa ƴan Najeriya, musamman ma dai ƴan kasuwa, kamar sanin abinda wannan yarjejeniya ya kunsa kafin gwamnati ta rattaba hannu a kai. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida Jibrin, maimakon bikin ranar demokradiyya na bana, kungiyar ƴan awarin Biafra da ake kira IPOB ta umurce lahirin mutanen da suke yankin kada su fito bakin aiki jiya Laraba. Sai da wakilin sashen Hausa Alfonso Okurige ya ce da alamun kiran bai samu tagomashi ba.
Banda biranen Enugu da Abba, galibi al'ummar kudu maso gabashin Najeriya sun fita gudanar da harkokinsu ranar da ƴan kungiyar fafutukar tabbatar da ƙasar Biafra IPOB suka umurci kowa ya yi zama cikin daka. Ko ya lamarin yake a sassan yankin a lokacin tura wannan rahoton, Alhaji Mai Gari Bello wani dan kasuwa ne da ke Oka, babban birnin jihar Anambra.
Gaskiya komai yana tafiya daidai, ba wani matsala. Kamar yadda aka yi last year dai, something ake yanzu. Mun zo ne nan garke inda muke kasuwa muna zaune. Akwai wanda suke zuwa masu son bukiya kasuwa zuwa su saya. Ba wanda yake disturbing kowa.
Daga Bakaliki, babban birnin jihar Ebonyi, Malam Babanna Muhammad Gamariya ya bayyana cewa
suna tafiya da gudanar da harkokinsu, babu wani abu. Ba a rufe makarantu ba, ko ya tafi da harkokinsu lafiya lau, babu wani abu. Ba su bi wannan umarni ba, tabbas ba wani umarni da aka bi.
A cewar Mr. Emmanuel Nanna, wani mazaunin Umuahia, babban birnin jihar Abia.
Ba abu ne yana faruwa a Umuahia yau. Ana yin zama lafiya.
Mutane sun fito?
Mana mutane sun fito, har da neman na fita. Maka na gwamnati sun fito aiki. To abubuwa nan a Umuahia suna nan, ba mu ni damuwa, kowa da kowa sun je aiki.
Sai da a birnin Aban jihar Abia, Malam Usmanu Bello ya shaida mini cewa
abu dai komai yana nan shiru, ba wanda ya fito. Duk dai kasuwannin ga sunan a rufe, wanda ba wani movement a nan. Tsaro alhamdulillah, akwai tsaro tsakani da Allah. An rurrufe duka kasuwannin, sukan rurrufe suke.
Kusan lamarin haka ne a Enugu, babban birnin jihar Enugu.
Oh, I feel that there was a lot of compliance that no shop didn't open because I had a customer that came from on.
Mr. Chinedu Uduchukwu, wani mazaunin Enugu ya ce, ina ganin an bi dokar yau saboda ƴan kasuwa sun rufe shagunan su. Ina da sako daga Anata, amma ban samu damar karɓar sakon ba saboda an rufe shagon da yake. An ce mu zo da yamma ko gobe. ƴan kasuwa sun rufe shaguna, amma bankuna sun bude suna gudanar da harkokin su. Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa tun jiya gwamnatin jihar Ebonyi ta yi barazanar kwace shagon duk wani ɗan kasuwa da bai bude shagonsa yau ba, yayin da gwamnatin jihar Anambra ta lashe takobin yin maganin duk wani ma'aikacin da bai zo aiki yau ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Kamar da wasa yau azumi 15 ga mai rai, albarkacin sa ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Sunana Zawa Ibrahim daga makarantar Hayatul Islam birnin Kwallon Nijar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم.
Sai Allah ya samu dace. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:17 da ƙyan kai. Ku gyara zama ga Gidas Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tonka huiba. Ku da ma tambaya ni ke da. Ujamaa tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure, wani lamari da yake kai ga kisa. Yau zamu mai da hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin iyali, da Malam Abba Bello, jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali, da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori matakan da TBS ke ɗauka na shawo kan wannan lamari.
Matakanmu na farko shine kare afkosu. Mukan yi amfani da bangarori ko kuma al'amura kamar irin naku na jarida, wurin wayar da kan mutane da ilimantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan. While kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba, masu zaman kansu kenan, domin yin wannan ayyuka na ilimantarwa da wayarwa da mutane kai. Sannan kamar yadda na fara faɗi, ya danganta. Misali mu dauki sources battery din nan, yanzu haka magana akan nakadawa wacce duka ko mace ta mace ta nakadawa miji da duka, to kaga it's possible za a samu raunuka da ciwuka. To kaga ana buƙatar su doctor anan masu shugo, ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abin ya fara. Yanzu zan baka wani misali. A nan Kano aka samu mai gidan da ya hawo mota kawai sun samu sabani da matarsa, ya hawo motar sa ya riba sa biyo shi, ya hada kafafuwanta da gate din gidan da mota, ya mata rugurugurin kare a shida a kafa. So kaga wannan bayan kai magani na warkewar ta, kuma kana buƙatar su da shi kai irin wannan aiki na sa social support din da zaka zauna da su ka amma fahimci menene ma matsala
ne,
yawa masana kwakwalwa su fahimci menene, akwai wanda dole din sai ka dangana da bangaren shari'a, maybe ka shigo da yan sanda, akwai wanda muka yana da ƴaƴan da komai bayan kotu ta bada hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan, kuma ita ce kotu ta bada umarni ya mayar da su, ya ki mayar da su, sai da muka hada da yan sanda suka kamo shi aka daure shi sannan aka umarni su koma gidan su, ya danganta da irin wannan matsala ne yaya abun ya faru da shauran su, idan kuma da Allah ya kiyaye ni wanda zai resolve into ba za a samu akwar rashin rai, kaga wannan gaba ɗaya magana ce ta shari'a za ta shiga ciki.
Barista maganar nan tun daga shi Malam Abba yana cewa har ma ana kaiwa ga kotu, amma kuma kamar yadda dai muka faru wannan tattaunawa shine har yanzu alƙalman nan fa suna karuwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba, hukuncin da ake da aka kama wanda ga wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa, ko kuma ainihin dokokin da muke da su ne akan wannan batu ba su da ba su dau wato hukunce masu tsaurin da za su koya wa mutane darasi ba.
To a hakikanin gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba, a hakikanin gaskiya kamar yadda ake faɗa idan mutum bai niyyar canja ba babu abin da za ka yi masa wajen canji, sai dai ko ka yi amfani da ƙarfin hukuma ka ɗaure shi ka aje shi a gidan yari inda zai zauna idan ya je yana so ya buga abu sai ya bugi bango. Hakikanin gaskiya al'ummanmu gaskiya muna da matsala, hakikanin gaskiya muna da matsala kuma dole sai mun gawa kanmu gaskiya. Kamar misali yanzu ana magana kan batu na auratayya wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shine mafaka ta farko wanda yaro ya sani, kuma shine mafaka ta farko wajen gina al'umma gaba gida. To amma zaka ga cewa kalubalen da ke cikinta, zaka ga mijin bai san haƙƙin matarsa ba, bata gama sanin haƙƙin shi, kawai da yarga abin da yarga ya sani shine batu na a haƙƙin sa ne, dole yazo ya samu ita, dole ta dafa masa abinci, amma bai san wani irin haƙƙi ne nata ya rataya akan shi, bai san wani irin haƙƙi ne ya rataya na kan iyalansa ba, bai san haƙƙin makotakansa ba, kuma haka zalika haka abin yake ci gaba. Kuma idan an zauna kuma idan an tashi yawanci ko a gurin fadan ne zaka ji laifin nan jinsi daya ke dorawa, kuma duk inda ka ce zaka dorawa jinsi daya ba tare da kaji jinsi biyun ba, to definitely ɗaya daga cikin su kamar yadda daktar yake faɗa kuma kamar yadda Malam Abba yake faɗa, dole ne ɗaya daga cikin su idan yaji an takura masa sosai yaga tura ta kai bango kuma bashi da mafita, dole zai nemi wa kansa mafita.
To idan haka ne misali tunda muna da dokoki, dokokin ne ba su wadata ba,
idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki ba sai an kawo wayannan kisa-kisan kotuna ba tukunna sannan za a yi aiwatar da su, da zaran ka kai kamar yadda na fara magana a baya, da zaran ka fara magana ka fara cewa zaka kai ƙara kotu, ka zama abin Allah ya wadara a cikin al'umma.
To amma kamar misali waɗanda aka kama, wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu ɗin aka kai kotun za ki ga da zancen ya fara an yi rini an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu sai zancen ya kwaranye, ba a zuwa har ƙarshe a ji cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma meye hukuncin da alƙali ya zartar don ya zama darasi ga waɗanda suke.
Akwai guraren da ake
kana da tsananin fashinki, wato akwai abin da Maryam take so ta fito da shi wanda ni na riga na hararo shi, bisabila ka san mu da su su doctor suna zauna a asibiti wani lokaci in ba zuwa kai ka same su kuma lalura ta su
ba su,
amma mu muna cin al'umma, wato akwai lalura ta mutane ba su fahimci menene ma haƙinsu. Yanzu kamar matan da na baka misali, za ka yi mamaki idan na ce maka tana kwance a gadon asibiti ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata haƙinta, ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren
wancan da mijinta ta kata da mota.
Ita nake baka misali, ka san duk sai da muka gama bayananmu kuka take da idan ta sai ta ce ɗaya daga cikinmu mace da daga cikinmu ta tsaya tana son za ta yi magana da ita, duk muka fice muka ba ta, ka san sakon da ta ce a zo a gaya mana cewar ita fa komi ma za mu yi mata ta haƙura, kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta, ka fahimci inda nake na dusa
kenan.
Eh, wasu daga cikinmu suka zama provoked.
Amma misali kuntan ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilinta?
Malam,
wato magana ta gaskiya ka gane ko a irin wannan yanayin baka takura ma mutum. Doctor zai yi bayani sosai a irin wannan magana, baka takura ma mutum ka nemo ni bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abu na naka kawai inda shawara ka bayar dan mu a kan san abin naka nuna mana shine baka da hujjar kai mutum hukunci ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara zabin zaka zube masa ya rage ruwansa ya dauka fadin wane ne baka da hukuncin naka ce fa dole sai an tafi
kuma shikenan hakan kuka kyaleta
to labarin da yana da tsayi amma ina nuna maka irin wato na kasu ko kuma kalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin wannan da kuma al'umma generally kamar yadda Maryam ta faɗa
kamar yanda ya riga ya faɗa ya kuma dora ka san akwai kasatasai da dama wanda za a iya cewa na bar shi da Allah kuma sannan society din mu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan auren ka ya rabu idan akwai cutarwa a batu na aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramu bane baka zauna ka ce kana neman a sauke maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntanta zalunci fiye da yanda baka zato tunda zai watanni bai ma san cinta ba bai san shanta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ya ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma dake ta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro-baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna kai magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yanda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ba ne ba za ta fara kawowa a kanta wataƙila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue ɗin ni ne nake da problem there's a psychological problem kenan ta zamto disoriented kuma duk ranar da aka kai shi bango to komai zai iya faruwa so maganin kar ai kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi
to nan za mu jabirki kan wannan batu a wannan karan sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari yanzu a madadin Siddika da kuma wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
To madalla hali yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na zawa jama'an ƙasar Sudan ta kudu takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Shugaban Sudan ta kudu ɗin ya bar birnin Juba zuwa Addis Ababa domin ya nemi taimakon ƙasar Ethiopia ta hana ƙaddamar da wannan ƙudurin na Amurka. Haka kuma Amurka wato ta ƙaƙuba wasu ƙungiyoyin ƙasar Iran guda uku da wasu 'yan ƙasar guda shida sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin ƙasar. Jiya Laraba ta zo ma talafa a kan iyakar Isra'ila da Gaza a yayin da jami'an Falastiniya suka ce Masar ta shiga tsakani an kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila. Jami'an Isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba, amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a Gaza suka daina harbawa Isra'ila rokoki, ita ma Isra'ilin za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan Falastinawa.
To madalla ga sheki da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna ta'aziyya ga Alhaji Bashir Tuku tsohon manajin director na bankin UBA da Dr. Aminu Dambinta bisa rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Zainab Alƙali Gurin Haka nan muna mika ta'aziyya ga Hajiya Riskatu da mahaifiyarta Hajiya Maimuna bisa rasuwar mahaifinta Balogun Alhaji Isa a Jikobi a Ilorin wadda Allah ya cikawa da asubahin jiya Laraba. Allah ya yi kansu duka da rahama. Mu kuma a kyautata namu karshe. Yanzu madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dodone da kura da kin gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya da ya rika masa anan ni sahabu Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.